Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Safinatu Sada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin 24 ga watan Satumba shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani akan bude taron ƙoli na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake ci gaba da gudanarwa a nan Amurka. Kuma akan haka ne za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan me kuke fatan ganin shugabannin sun mai da hankali akai a taron. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Sannan za mu kawo muku labarun wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Masare assalamu alaikum. A yau Litinin, shugabannin kasashen duniya sun jaddada aniyansu na neman hanyar samar da zaman lafiya da wamemmen zaman lafiya a duniya. Sun yi wannan bayani ne ko a lokacin da suka taru a wajen taron Majalisar Ɗinkin Duniya lokacin da suke bikin cika shekaru 100 da haihuwar shugaban Nelson Mandela. An gudanar da wannan taron ne yau kafin a bude ainihin taron gobe Talata, inda za a fara muhawara kan lamuran duniya daban-daban. Sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce muna tuna mutumin nan mai cike da ɗimbin basira da hangen nesa wanda ya kwashi lokaci mai tsawon gaske yana ƙoƙarin samar da zaman lafiya da karama bil'adama a ko'ina cikin duniya. Wannan shi ne manufar ƙungiyarmu, kuma a matsayinmu na shugabanni wajibi ne mu riƙe wannan nauyi da ke kanmu. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta ayyana shekarar 2014 zuwa shekarar 2024 a matsayin ranar Nelson Mandela na sasantawa tsakanin ƙasashen Afirka. Shugabanni kusan 160 ne suka daga sassan duniya daban-daban suka yi takaitaccen bayani tare da karama Nelson Mandela, musamman akan yunkurinsa na samar da zaman lafiya da ƙarfafa mulkin demokuraɗiyya da ma gagarumin gudunmuwarsa na sarwakar da kai wajen ganin ƙarshen mulkin wariyar launin fata a ƙasarsa. Barayin teku a Najeriya sun cafke wasu ma'aikata 12 na wani jirgin ruwan ƙasar Switzerland bayan da suka kai musu farmaki a daidai lokacin da jirgin ke harman barin Najeriya. Kamfanin safarin jiragen na Masol sun ba da sanarwa jiya Lahadi cewa an afkawa jirgin ruwan nasu mai suna MV Glarus, wanda ke da mutane 19 a cikinsa kuma yake dauke da kayan alkama daga Lagos zuwa Port Harcourt. Shi ma kamfanin dillancin labaru na Reuters ya bayyana kasashen mutanen jirgin da abin ya shafa, inda ya ce 7 daga cikinsu duk 'yan kasar Philippines ne, yayin da sauran suka fito daga kasashen Slovenia, Ukraine, Romania, Croatia da Bosnia. Jami'an Najeriya sun ce har yanzu ba san inda su waɗannan ma'aikatan jirgin su 12 suke ba. Shugaba Donald Trump na Amurka ya sake bayyana cikakken goyon bayansa ga mutumin da ya ba da sunansa don a naɗa shi a matsayin ɗaya daga cikin alƙalin kotun ƙolin Amurka, wato Brett Kavanaugh, duk da wani sabon zargin musgunawa da wata mace ta biyu ta fito tana yi masa. Ya ce da yake jaddada goyon bayansa a birnin New York, inda ya je don halartar babban taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya shugabannin ƙasashen duniya da aka buɗe yau, Trump ya ce zargin da ake wa Kavanaugh duk siyasa ce kawai tsakuranta. Mujallar New Yorker ce ta fito da rahoton cewa wasu 'yan majalisar dattawa biyu na Amurka sun fara gudanar da bincike kan zargin da wata mace ta biyu mai suna Deborah Ramirez ta yi na cewa Kavanaugh ya tsaya gaban ta tsirara lokacin da suke ɗalibai a jami'ar Yale a shekarar karatu na 1983 zuwa na 84. Wannan zargin na zuwa ne a daidai lokacin da ake jiran bayanin mace ta farko, wato Christine Blasey Ford, a gaban majalisar dattawa a ranar Alhamis mai zuwa don ba da ƙarin haske ga zargin da ta yi na cewa Kavanaugh ya gallaza mata lokacin da suke matasa a makarantar su na secondary a shekarar 1982. Kavanaugh dai ya musanta duka zarge-zargen da matan ke masa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Yau Litinin, mahukunta a Afghanistan sun tabbatar cewa wani fursuna ya kashe 'yan sanda har su 8 ciko har da 3 waɗanda masu babban mukamai ne. Wannan dan fursunan ya aikata wannan ta'asar ne bayan ya kwace bindiga daga hannun mai gadin gidan yarin da ke kudancin lardin Zabul. Wannan lamarin dai ya faru ne lokacin da masu gadin gidan yarin ke sallah da yammacin jiya Lahadi a garin da ke gundumar Shar al-Safa. Wani ɗan sanda mai suna Gulan Jalani ya shaidawa muryar Amurka cewa fursunan ya yi rohar sosai ne akan waɗanda abin ya shafa. Wani jami'in tsaro wanda a wannan gidan yarin na Shar al-Safa wanda bai yarda a ambaci sunansa ba ya shaidawa muryar Amurka cewa jami'an tsaro su ma sun tunkari ɗan fursunan da bindigoginsu inda suka ci gaba da faɗa har yau Litinin da safe.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC. To kamar yadda kuka sani dai an fara babban taron Majalisar Dinkin Duniya a nan Amurka a yau. Shugabanni za su tattauna akan muhimman batutuwa da suka addabi duniya gabaki daya. Abokin aikin mu Ibrahim Jirmai ya ƙara tuntubar Baba Yakubu Makeri da ya halarci taron a birnin New York.
To kamar yadda ake ci gaba da gudanar da wannan taro, me matsayar shugaban Amurka a ainihin wannan taro?
Eh to kamar yadda na riga na faɗa tun da farko, wato Amurka dai tare da wasu ƙasashe 31 sun shirya taro a kan yaƙi da safara da kuma shan miyagun ƙwayoyi, wanda a cewar shi shugaban Amurka yana ganin cewa wannan abu idan aka iya aka yaƙi harkan safara da shan miyagun ƙwayoyi, to samu a yaƙi sauran miyagun ayyuka a duniya abu ne da zai yi sauki. Amma muddin wannan abin na ƙara ta'azzara yana ƙaruwa kamar yadda aka samu ƙarin kashi 60 cikin 100 a wannan shekara, wannan na nuna cewa za a ci gaba da samun muggan ayyuka a duniya kamar su abin nan ta'addanci, kudaden haramu da ake halatta su da baza makamai da sauransu. To kaga wannan babban abu ne da shi shugaban Amurka ya bashi kima da muhimmanci da ya kamata, ko kuma yake gani ya kamata duk kasashen duniya su sa hannu a yi wannan yaki tare.
A cikin kasashen da aka suka gudanar da wannan kokari akwai kasashen Afirka a ciki?
Eh, akwai kasashen Afirka, don hada Afirka ta Kudu tana cikin waɗannan kasashen, tana cikin kasashen Afirka da su kuma suka shiga cikin wannan taron da aka yi na yaki da safarar miyagun ƙwayoyi.
To ya batun gabatar da jawabin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari?
Eto zancen jawabi da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai yi kamar yadda aka tsara gobe ne shugabannin duniya za su fara yin jawabansu, kuma a da farko an shirya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai nasa jawabin a gobe, amma zai yi gobe da yamma, wato bayan mutane 19 sun shi ne zai zama mulkin na cikin 20 da za su yi zai yi jawabi. To ganin cewa Najeriya babbar kasa ce, kasa da ake ji da ita, bai kamata a ce jawabin da shugabanta zai yi ya shiga dare ba, ya kamata a yi shi da wuri-wuri yadda za a yi wato yadda manyan kasashe dai masu muhimmanci sukan fito su yi nasu da wuri-wuri. To dalili kenan da aka shirya Najeriya ta yi jawabi a ranar Laraba, wato jibi Laraba kenan idan Allah ya kai mu, shugaban Najeriya zai yi jawabinsa, kuma zai zama mutum na cikin hudu wanda za su yi jawabi a ranar, wato ainihin lokaci kenan da hankali duka ya karkata ana sauraren jawabai sosai fiye da yadda da farko aka yi tsari zai jawabi gobe da yamma.
To baya ga haka akwai wasu batutuwa da kake ganin za a tattauna akan su musamman da suka shafi nahiyar Afirka?
To da yake mafi yawan jama'i ko kuma manyan jama'i da na hira da su mutan Najeriya ne, kamar lokacin da muke magana da Ibrahim Magu, wato shugaban EFCC kenan, ya nuna cewa zancen rashawa zance ne mai muhimmanci da za a tattauna, ko kuma Najeriya za ta kawo matsayinta akan zancen rashawa da irin yaƙi da rashawa da take yi a Najeriya. To wannan na cikin abubuwa da za a tattauna, kuma da yake taro ne wanda yake akwai tarurruka daban-daban a gefen ainihin babban taro. Yanzu haka ma akwai taro da matan shugabannin kasashen duniya za su yi, yanzu ne ma ake shiga wannan zaurin taro za a je a yi tattaunawa tsakanin mata na shugabannin ƙasa a duniya. Don haka abubuwa da dama ne za a tattauna, kama daga zaman lafiya, tsaro, yaƙi da cin hanci da rashawa, da ayyukan ci gaba, zancen kiwon lafiya da sauransu, suna ci su ne abubuwa da ake sa ran shugabanni za su tattauna gobe idan Allah ya kaimu.
Tukar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau, jama'a ku saurara, tukar asha kwaya.
To madalla, an gaida Baba Yakubu Makere. Bisa ga haka ne kuma muke son mu ji ra'ayoyinku akan me kuke fatan ganin shugabannin sun maida hankali akai a wannan taron. Amma kafin nan mu shakata da wannan.
Ahmad Shanawa. Baban Chakwai.
Shugaban kasa ba ba kuma memba ba ban je makaranta mai tsada ba ban je Dubai ba kuma ban je London ba gidan mu ba a ce RA ne ba ban dauki selfie na sa Instagram ba ko za na zan musaniyar ruware wallahi dai ba za na zan makaryaci ba.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To muna da kiran farko daga Niger. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum salam, kuna magana da Tukur Haraka daga tsohon garin Rijo a jihar Naija.
To malam Tukur, muna sauraron ka.
To yayi, ina fatan bayanin da shugaba Buhari zai yi ranar Laraba da Satako. To da fatan zai muna bayani wanda yake zai samu mu kasashen mu na nahiyar Afirka ci gaba.
Eh,
taron nan da suka saba na shashayi a wace ba wanda yake ba mu ci moriyan shi ba. Da fatan a tashi lafiya gobe Hausa.
To mun gode kwarai. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa. Muna da wani kira daga Adamawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Kuna magana da Ibrahim Mai Katifa. Kuna magana da Ibrahim Mai Katifa daga Gani.
To mala Ibrahim, muna sauraron ka.
To wannan maudu'in da kuke magana ni sai dai na kamo ku ba tare da naji maudu'in da kuke magana kai ba. Allah ko za a dan
muna son mu ji ra'ayinka ne akan me kake so, me kake fatan shi wa wannan taron da ake yi na Majalisar Dinkin Duniya, me kake fatan shi wa gabani za su maida hankali akai?
Abun da nake fa.
To mun rasa wannan kiran. Assalamu alaikum.
Ina rike da ita.
Assalamu alaikum, kana ji?
Eh, ina jin.
To wa muke magana da shi daga Sokoto?
Sahara ne shi ne sarkin yaki karmin hukumarki ta dangi shi ne jihar Sokoto Najeriya.
To muna sauraron ka.
To alhamdulillah dai wannan taro wanda yake kasashen duniya gaba ɗaya musamman na namu na Afirka sun halarce shi, kuma abin da muka kashi kunnuwan mu ne ko muka sa ido sosai waje abin da za su maida hankali akan shi, musamman shi shugaban Najeriya da yake akwai babban kalubale musamman ga wannan kasa ta mu, da yake akwai wani taimako da kasashen duniya za su yi mu na bangaren tsaro da kuma ban zaɓen da za a gudanar suwa, duka muna buƙatar shi ta wasu abubuwa muhimmai wanda yake a Najeriya sun kashi kunnen su gaba ɗaya, da yake ma shi ne jigo a Afirka, wanda shi ne abin da muke son shi magana mai muhimmanci da kan mun ɗan Najeriya da zan sa kan kasashen wajen are da ke shi hanyar da za a bi a bada su cikin gaugawa. Shi ne fata na a wannan taro da kuma kirin da nake ga shi shugaba Muhammad Buhari ya kira ga kasashen duniya.
To
idan mu da aka rike.
Muna jin ka ci gaba.
Allah shi ne babban dukkan mutanen musamman na Afirka, kuma shi ne abin da ke damu kowa yanzu, kuma duk kowa ya kashi kunne dai. Muna tsawarin su mu shi abin da za su tauna a kai yan bagagara su sha wusha yi su dawo. Dama ce an ka samu wadda za ka faɗi komi abin da gaban kowa, gaban duniya gaba ɗaya.
To mun gode
kwarai. Za ku tashi lafiya.
To mun gode kwarai. Muna da wani kira kuma daga Lagos. Assalamu alaikum.
Amin alaikum. Sannan kwana wani daga Nasiru.
To Malam Nasiru, muna sauraron ka.
Gaskiya na kama ku ɗan ko wannan taro za a yi ubangiji Allah sa yan wanen muna yan Najeriya. Allah sa yan wanen yan Najeriya ka a yi zaman shan shayi dai a wace.
To madalla mun gode kwarai. Muna da kira kuma daga Kaduna. Assalamu alaikum. To mun rasa wannan kiran daga Kaduna. Assalamu alaikum. Wake magana daga Kaduna.
Rabi'u mai manja da kanwa dokar dare.
To muna sauraron kamalan Rabi'u.
To muna fata dai shugaban kasar zai ci gaba da bayanin irin wanda ya saba. Kuma muna son mu ga ta yi amfani ne da yawan da yawa ana irin wannan bayani kullum a kan shugaban kasa ya bayani. Amma su kasashen ba su taimaka miki mun gani a zahiri ba. Shi ne damuwa ya kamata in yi bayani kuma sun gamsu an yi tafi an yi komai mu ga kuma abin a ƙasa a aiwatar a nan ƙasan. Fatan da muke kenan kuma Allah sa shugaban kasa ya samu nasara a kan jawabin da zai yi mana amfani. Fatan za a tashi lafiya.
To amin mun gode kwarai. To mun gode kwarai. Muna da wani kira kuma daga Plateau. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Kuna magana da Yusuf Damba daga Jihar Plateau.
To Malam Yusuf, muna sauraron ka.
Da farko na san yana fannin dama don na ku gaishe mun da shugaban sashen Hausa na Voice of America.
To za mu isar da sakon ka.
Wannan taro muna fata Allah ya sa dai a yi ta ayi bayani da ayi maganganu wa'inda zai taimaki jama'a, ba wai ayi maganganu da mutane za su ji ba su yi amfani da shi ba, ko shugabannin su ji ba su yi amfani da shi ba. Allah dai ya sa a yi abin da ya dami mutane kuma aiwatar abin da nake son faɗa kenan. Yusuf Shaibu daga Plateau, Chadan local government.
To mun gode kwarai. Bari kuma mu koma jihar Lagos. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da wa muke magana?
Muhammad Tijjani daga Lagos.
To muna sauraron ka Muhammad Tijjani.
Okay, wato abin da ni nake fata ma shugaban Muhammadu Buhari yayi mana kuka a kasashen duniya da suka rike mana dukiyoyin mu da aka sake aka kai wajajen su. Yayi magana kai in suna da niyan su taimaka mana su ne da mana kudaden mu, shine fata na.
To mun gode kwarai.
Fata kenan dan saboda wayannan dukiyoyin mu din gabaki daya yana wajen su kuma sun sani.
To mun gode kwarai. Daga Lagos kuma bari mu koma Bauchi. Salamu alaikum. Wake magana daga Bauchi?
Wa alaikum salam. Muna magana da Ibrahim Bagobe daga Alƙalairi Jihar.
To Malam Ibrahim, muna sauraron ka.
Sakona na farko ina gaisuwa gare kuma aikatan biyo gaba ɗayan ku.
To muna ansawa gaba ɗayan mu.
Sannan na biyu muna addu'a ga shugabannin mu na Afirka da suka je wannan taro na ƙungiyar duniya. Kuma sannan muna addu'a ga Buhari. Allah Ubangiji hisa Buhari hizarki ba zarcewa ta wasa ba ma ta gaske. Saboda kuma muna addu'a gare shi saboda iya kokarin da yake yi na kwato haƙƙin talakawan Najeriya. Muna addu'a akan wannan bayani 100%.
To mun gode kwarai. To mun gode kwarai mu ma bari mu koma kuma Yobe. Salamu alaikum.
Alaikum assalam.
Da wa muke magana daga Yobe?
Muna tare da Abbas Shawari gwanin Bukar Abdulbatrun jihar Yobe Najeriya.
To muna sauraron ka.
Ina fata shugaban Buhari ya je mana kokai kokai mu irin duk abin da ke damu mu da kudaden mu na kasashen waje a tattaro a kawo su muna kauye kamar shan wahala, bamu da ruwan sha, bamu da abinci, bamu da komai. Sabili da kamar da kansa ya karba mana kudaden mu a zo Najeriya mu wadata mu samu ko birni da kauye ko a gida din Najeriya. Ina fatan ya dawo daga ina maza.
To amin. To daga Yobe bari mu koma Kano. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Muna sauraron ka, wake magana daga Kano.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rijo da rikoda kasuwar kafurnin Najeriya daga Kano Dabo.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, gaskiya al'amari wannan taro mun ne mai fatan alkhairi, ko muna fatan da aka fara lafiya Allah ya sa a gama lafiya. Kuma da ƙarshe ina kira ga shugaban ƙasarmu, Sheikh Ali Muhammad Najeriya, a mana kira wanda bangarorin da abubuwan da kamfanonin mu da suka rikushe a nan arewacin Najeriya. Muna fatan Allah ya sa a samu tallafin da za a zo a tashe su domin talakawa su samu aikin yi, al'umma su rabu da aikin yi. Idan aka samu aikin yi to za a samu ci gaba da al'umma komai zai tafi daidai insha Allah. Muna muku fatan alkai da fatan za ku tashi lafiya. Alhaji Musa ga dukkanin dabo.
To mun gode kwarai Alhaji Musa da kuma kira Alhaji Musa muka kawo ƙarshen ɗaukar wayar mu ta yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 4:50. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Matashin dan wasan kasar Ingila Sheyi Ojo ya shirya tsaf ya jingine bugawa kasar wasa saboda yana son dawowa ya buga wasa ga kasar sa ta asali wato Najeriya. Ojo wanda iyayensa ɗan Najeriya ne da suka haife shi a Ingila ya ce a shirye yake ya karɓa kiran Najeriya domin buga mata wasa idan har aka buƙace shi. Dan shekaru 21 Ojo ya buga wa kasar ta Ingila wasa a matakan matasa ƴan kasar da shekaru 16 da 21, kuma yana cikin zaratan ƴan wasan kasar da suka lashe gasar cin kofin duniya ta hukumar FIFA ta matasa ƴan kasar da shekaru 20 a shekarar da ta gabata a kasar Koriya ta Kudu. A bangare ɗaya kuma dan wasan kasar Senegal da ke taka leda a kungiyar Shanghai Shenhua ta kasar Sin Demba Ba ya ce ya saki kari a fatan sake bugawa kasarsa ta Senegal wasa sakamakon yawan jingine shi da kuma kin kiransa da kocin kasar Aliou Cisse yake yi. Ba mai shekaru 33 bai sami damar bugawa kasarsa wasa ba tun a watan Maris na shekara ta 2015, kuma tuni da hakikance cewa da waya kocin ya sake saka shi a ƴan wasan kasar. Dan wasan ya ce ya gano cewa san bai da bagire a tsarin Cisse, a don haka tuni ya ce shi ma ya cire fatan bugawa kasar tashi wasa a ransa. Dan wasan tsakiya na kungiyar Manchester United ta Ingila Paul Pogba ya ce da akwai bukatar kungiyar ta dabi'anci kai kora da kai hare-hare a wasa musamman idan suna buga wasa a cikin gidansu. Pogba yana sharhi ne a matsayin martani ga sakamakon wasan da kungiyarsa ta buga da Wolves a gasar Premier a ranar Asabar wacce ta karkare a kunnen doki da ci 1-1 a Old Trafford. United ta soma kwallon ne da Wolves bayan da ta yi nasara a wasanni uku a jere da ta buga a wajen gidanta, abinda ya sa Pogba din ganin cewa kungiyar tana da karancin kai hare-hare da kura a duk lokacin da take wasa a cikin gidanta, lamarin da ya ce ya zama wajibi a inganta. A fagen wasan tennis kuma yar kasar Amurka Serena Williams ta ce tana fatan ci gaba da gwagwarmaya bayan kashin da ta sha daga matashiya Naomi Osaka a wasan karshe ta gasar tennis ta US Open ta bana mai cike da cece kuce. A lokacin wasan dai an kashe wa Serena maki saboda kama ta da laifin karbar horo daga kocinta tare kuma da karya abin wasanta kazalika da zagin alkalin wasa. Serena dai ta musanta cewa ta karbi horo a lokacin wasan, duk da yake kocinta Patrick Mouratoglou ya ce ya yi mata alama da hannu. To sai dai ta ce bata san dalilin da yasa kocin nata ya faɗi wannan zancen ba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani yunkurin taimakawa Jamhuriyar Koriya ko Koriya ta Arewa na dakile shirin ta na kira makamai masu linzami, a bara kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da ƙuduri mai lamba 2375 wanda ya tanadi takunkumin horaswa a kan ƙasar ta Koriya ta Arewa. Gwamnatin ƙasar Amurka ta dage wajen ganin an aiwatar da dukkan abubuwan da wannan ƙudurin ya tanada. A cikin wani jawabinsa na 20 ga watan Yuli, sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Mark Pompeo ya ce dukkanin wakilan da suke a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ke nufin kenan dukkan ƙasashen da ke cikin majalisar, sun amince gaba ɗaya ba tare da jayayya ba akan aiwatar da takunkuma akan Koriya ta Arewa, kuma muna son gani sun ci gaba da girmama wannan yarjejeniya. Sakataren ya ci gaba da cewa,
when sanctions are not enforced, the prospects for the successful denuclearization of North Korea are diminished.
Idan ba a aiwatar da waɗannan takunkuma da ƙarfi da yaji ba, samun nasara wajen haramtawa ƙasar Koriya kera makamai masu linzami zai rage. A yanzu haka ƙasar Koriya ta Arewa tana shigo da kayayyakin man fetur ta barauniyar hanya zuwa cikin ƙasarta, wanda ya wuce abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙayyade musu su shigo da shi. Amfani da jiragen ruwa ta barauniyar hanya wajen aikata wannan aiki ita ce hanya mafi inganci da suke aikata wannan ta'asar.
A ranar 21 ga watan Agusta, Baitul Malam Amurka ya fitar da wasu sabbin takunkuma a kan wasu kamfanoni biyu na ƙasar Rasha da ke zirga-zirga shigar da kayayyakin man fetur da aka sarrafa a ƙasar Koriya ta Arewa. Takunkuman sun shafi wasu jiragen ruwa shida da ke da alaka da waɗannan kamfanonin. Waɗannan takunkuma an saka su ne domin ƙarfafa doka mai lamba 1-3-8-10. Wadda aka aiwatar ranar 21 ga watan Satumba na shekarar 2017 da ya gabata, wadda ke neman duk mutane da ke da alaka da zirga-zirga shigar da tataccen man fetur zuwa jiragen Koriya ta Arewa ba akan ka'ida ba, lamarin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya haramta. Kamfanin da abin ya shafa sun hada da kamfanin Primary Maritime Logistics da kuma kamfanin Good Zone, waɗanda suke a ƙasar Rasha a filin tashar ruwan Vladivostok. A cikin jiragen ruwan Rasha shida da aka saka wa takunkuman kuma akwai jirgin ruwan mai suna Patriot, wanda har sau biyu na shawagi shigar da man fetur tsakanin wasu jirage biyu a farkon shekarar 2018. Da farko ya kai ton 1,500 na man fetur a cikin jirgin ƙasar Koriya ta Arewa mai suna Shomring biyu, kana a karo na biyu ya kai wasu ton 2,000 a cikin wani jirgi daban mai suna Shomashang. Wani banki mai suna Tyson Bank, wanda kasar Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka wa takunkumai mallakar kasar Koriya ta Arewa, shine yayi wannan cinikin. Shigar da kowane irin kaya ko jigilarsa a tsakanin jiragen ruwan kasar Koriya ta Arewa daga Rasha ko kuma kowace ƙasa ya kasance haramtacce ƙarƙashin dokar kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma haramtaccen abu ne a ƙarƙashin dokokin kasar Amurka, a cewar sakataren Baitul Malam Amurka Stephen Mnuchin a cikin wani rubutaccen jawabinsa. Amincin ya ƙara da cewa martanin da zamu maida sakamakon karya dokokin waɗannan takunkuman zai ci gaba da zama daram, a yadda yake har sai mun cimma nasara wajen ganin ƙasar Koriya ta Arewa ta wargaza shirin ta na ƙera makamai masu linzami. Sharhin muryar Amurka na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuto zuwa editorial VOA Washington DC 2-0-3-7 USA. Za ku iya kuma sauraron dukkanin waɗanda suka gabata a kan shafinmu na gizo www.voanews.com/editorials.
To yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
A yau Litinin, shugabannin kasashen duniya sun jaddada aniyar su na neman hanyar samar da dawwammamen zaman lafiya a duniya. Sun yi wannan bayanin ne ko a lokacin da suka taru a wajen taron Majalisar Ɗinkin Duniya lokacin da suke bikin cika shekaru 100 da haihuwar shugaba Nelson Mandela. An gudanar da wannan taron ne yau kafin a bude ainihin taron gobe Talata, inda za a fara muhawara akan al'amuran duniya daban-daban. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yau muna tuna mutumin nan mai cike da ɗimbin basira da hangen nesa, wanda ya kwashi lokaci mai tsawon gaske yana ƙoƙarin samar da zaman lafiya da karama bil'adama a ko'ina cikin duniya. Marayun teku a Najeriya sun cafke wasu ma'aikata su 12 na wani jirgin ruwan ƙasar Switzerland bayan da suka kai musu farmaki a daidai lokacin da jirgin ke haramin barin Najeriya ɗin. Kafofin kamfanin safaran jirage na Masol sun ba da sanarwa jiya Lahadi cewa an afkawa jirgin ruwan nasu mai suna MV Glarus, wanda ke da mutane 19 cikinsa kuma suke ɗauke da kayan alkama daga Lagos zuwa Port Harcourt. Shugaba Donald Trump na Amurka ya sake bayyana cikakken goyon bayansa ga mutumin da ya bada sunansa don a naɗa shi a matsayin ɗaya daga cikin alƙalan kotun ƙolin Amurka, wato Brett Kavanaugh, duk da wani sabon zargin musgunawa da wata mace ta biyu ta fito tana yi masa, da yake jaddada goyon bayansa a birnin New York, inda ya je don halartar babban taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya na shugabannin ƙasashen duniya da aka buɗe yau. Trump ya ce zargin da ake wa Kavanaugh duk siyasa ce tsakuranta.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lagos Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu na yau, ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa mu kwana lafiya.